إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kun godiya ta tabbata Allah Ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci talata 19 ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442 daidai da 29 ga watan Yuli shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke nan 39 Yakubu Avenue Daura da Galadima Road Angwari NGR Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna karanta wannan littafi tsarin albarka I'tiqadul A'immati Arba'a ƙudurin magabata jagororin nan guda hudu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit al-Kufi Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi Imam Dar al-Hijra wa Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i al-Qurashi wa Abu Salih Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal al-Shaybani Imam al-Sunnah wal-Jama'a رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. إذا مكفانا أشابنا حمس عند بقي منا كرتشن الخاتمة واتو شكوى للتافي بمعنى من كي كرشن ونن للتافي بإذن الله سبحانه وتعالى زامو واتو أجيرن قوانن كرتن ونن للتافي ونشين مجلسنا 63 قالن يتي ظهر لنا مما تقدم تطابق اقوال الائمه الاربعه يا بين غريمو daga cikin abin da ya shude a baya daga farkon littafin nan har zuwa ƙarshe تطابق اقوال الائمه zantukan wa'annan jagororin da ji sunayen su yayi daidai wa daida ma'ana ya hadu akan abu guda daya واتفاقهم بكما حدوث اتفاقها بكما تأثني اتفاقي لأن أقيدتهم واحدة سبود أقيد السسو وأنن داغورور وأنن وان الدنيا أكي دن مذهب وبنسو باوي دنسو كين مذهب وبي أكي دشيبا الدين المسلنشي وكوان سمذاهب وان دباسوبا amma hudunnan su suka fi shahara. Ina fata an gane kuma su suka fi karbuwa a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba wai dan su kai kenan ba ko su mazhabobin da ba wa'annan ba amma su ne suka fi shahara a bakin kowa mutane dewa sun san su da yara kanana da manya da dattijai da jahili da malami da dalibin ilimi ba wanda bai san su ba an gane. Kada yace saboda aqidar su guda ɗaya ce ma ada mas'alatul iman, inda aka samu bambanci a cikin su su hudun shine banda mas'ala ta imani allatin farad biha al imam abu hanifata, wanda imam abu hanifa yake anta da ita sabanin sauran su uku. Kada mu manta a baya a farkon littafin mun karanta dalilin da yasa yayi kuskure a wannan age, saboda malamin da imam abu hanifa yayi karatu a gabansa yana daga cikin abinda malaman tauhidi suke kira murji'atul fuqaha, aqidansa yana kan aqida ce ta murji'anci. Sa'annan kuma tasirin tuwar dalibinsa shine shi malamin da abin da yake cewa shine farkon wanda yake al-imanu qawlun wa i'tiqadun dun al-amal, shine wanda yake imani kudiri ne da furuci amma banda aiki. Wannan maganar saboda ai malami yana yin tasiri ga dalibi, idan malami ya zama cewa mutumin kirki zaka ga yawan dalibansa zaka ga mutanen kirki ne, saboda suna tasirantuwa da me tabi'an wannan malamin. In kuma malami ya zama mutumin banza wa iyazan billah, sai kaga wannan dabi'ar ya boye dalibansa. Ina fata an gane haka. In yayi kuskure a wata matsala daga cikin matsaloli na addini, to shi ma zai sa dalibansa za su samu wannan matsalar a wannan wato abin, su ma za su samu matsala. Yanda malamin suke fadi haka su ma za ka ga suna fadin wannan matsalar. To wannan tasirin malami kenan. Ina fata an gane. Zan kawo mana misali wanda ya fi kusa da mutane ya bayyana a fili. Allah ya ji kan shehin musulunci malam Abubakar Mahmud Gumi da rahama ya gafarta masa ya tashi kuma gidan aljanna. Malam Abubakar yayi kuskure a matsalar rashin dawowan Annabi Isa ɗan Maryam, yana da wannan fahimtar aqida ce ta mu'tazila. Ina fata an gane. Kasantuwar wanda ya fi kusa da tasiri da shi shine Allah ya ji kansa da rahama, shi ma Allah ya gafarta masa, Allah ya sa aljanna, shine makomansa, shine malam Muhammad Ahmad Sunusu Gombe. Ina fata an gane. Shi ma kaga ya tasirantu da malaminsa, shi ma ya faɗi irin abinda malaminsa ya faɗi. Amma saboda kwarjinin malam, yanda aka yi masa hawan kawara, shi wannan ba masa ba, kaga malam ba masa wannan ba. Ina fata an gane. Amma shi wannan an masa me hawan kawara, har wa'azin ƙasa aka yi a kansa ko? Kuma abinda ya faɗi bai sha bamban da abinda marigayi ya faɗi ba. Amma ji wannan, kaga tasirin malami kenan ko? Amma ji wannan matsalar. To amma shi sa duk lokacin da mutum zai yi karatu, ana so ka yi karatu a wajen mutumin da an yadda da aqidarsa ta yake nan. Sannan yana da mu'amala kyakkyawa, ya san yanda zai zauna da mutane. Idan malami ya zama cewa yana da kaushin baki, sa'annan yana da zafi a magana, to kai ma ɗalibin zaka ga ka tasirantu da wannan malamin. Kai ma an za ka yi magana zaka ga akwai kaushi a maganarka, sa'annan kuma akwai zafi a ciki, saboda tasirin ka zauna a gabansa. Ina fata an gane wannan. Amin ji wannan. To haka karanta littafi, duk wanda ke karanta littafin malamin ta idan ya zo raddi yana da zafi a wajen magana, zaka ga shi ma in ya zo yi ma wanda ba shi ba raddi, zaka ga maganar shi akwai zafi, saboda tasirantuwa da irin wannan. In kuma mutum na da saukin kai, to zaka ga shi ma mu'amalarsa zaka ga mai sauki ne. Duba mafi kusa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar, ko tun suna yara suke tare, sai ka ga ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya narke a jikin wa sayyidina Abubakar. Ai annabi ya fi kowa tausayawa al'ummansa ko? Sai ce to arhamun nas bin nas min ummati Abubakar, wanda yafi kowa tausayin mutane a cikin al'umma ta shine sayyidina Abubakar. Amma ji wannan saboda tasirin ne mu'amala da ya dawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asharruhum fi dinillah Umar wanda yafi kowa tsanani a addinin Allah dole sai an yi to sayyidina Umar ne. Ina fata an gane kaga kowa da abin da ne yake tasirin tuwa da ne dabi'a amma shi wannan dabi'a yana tasiri malami idan ya zauna kaga saboda haka ne sayyidina Umar majalisin sa mahaddata ne wato masu ilimi saboda ne in zai yi abu za su jawo mai aya ta yi ko ba ta yi ba to kuwa shi abin da aka jawo masa aya ko hadisi baya ketare shi zai ce to ya haƙura zan ka mana misali hadisi ya zo a cikin sahihu Ibn Hibban al-Busti lokacin da sayyidina Umar ya je Sham da Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi Imam al-Baihaqi da sauransu da su rawaito wannan hadisi ya je Sham sai ya kasance kafin su shiga Sham at-ta'un annuba ya abka cikin garin Sham inda bashi sai sayyidina Umar ya tara sahabbai ya fara da al-muhajirun saboda sun fi al-ansar daraja me kuke gani dangane da shiga wannan garin suka ce ai suna ganin wasu suka ce ba laifi wasu suna ganin a'a kada mu shiga tunda an ce garin nan akwai annoba a ciki kada mu shiga wasu kuma wasu ce komai ba sai ya tuntuɓi muhajirai ya tuntuɓi al'ansar mutanen Madina me kuke cewa wasu suka yi magana akan balibi suna ganin za a iya shiga wasu kuma suna ganin me ba sai an shiga ba sayyidina Umar shi kuma ya fi karkata akan rashin shigan sai ya ce to ina ban ji an kawo aya ko hadisi ba ni ba zan shiga garin nan ba zan koma sai Abu Ubaid ina fata an gane Amir bin Jarrah ina fata an gane sai ya ce maka katiru bi qadrillah yanzu ya amiral mu'minin za ka guje wa kaddaran Allah ne ai Allah ne ya kaddara musu wannan annoba to me yasa za mu guje mu shiga mana sai sayyidina Umar ya ce afirru min qadrillahi ila qadrillah zan guje wancan kaddaran da Allah ya yi zuwa wata kaddaran da Allah ya yi na kan in shiga yana cikin faɗin haka sai Abdurrahman bin Auf ya zo sai ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza nazala at-ta'un idan annoba ta afkawa mutane fala yakhruju firaran minhu wanda ke ciki tadda su gujewa wannan annoban su ce za su gudu su bar wannan garin sannan kuma waɗanda suke waje la yadkhulu alaiha kada su ma su shiga kaga yanzu manzo Allah ya bada ne mafita kenan ko sayyidina Umar sai ya juya a wannan shekaran bai shiga ba sai ya tafi amma ji wannan ka gane ya tasirantu da shawara saboda manzon Allah kansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa shawirhu fil amr idza azamta fatawakkal ala Allah ka nemi shawaran su a cikin al'amari wanda ba wahayi aka yi maka ba idan ka doge akai bayan ka samu azama a cikin shawarwarin da ka dauka to ka dogara ga Allah kaga sayyidina Umar kaga ya tasirantu da tarbiyyar da ya samu a wurin wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa bai yanke hukunci kai tsaye ba in kaifin basira ne Allah ya yi shi da shi in ilimi ne Allah ya ba sa in hangen nesa ne Allah ya ba sa kai idan magana ne wacce ta kunsa da ilhama Allah ya ba sayyidina Umar amma saboda tarbiyyar da ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara kuma da ya nemi shawara an samu mafita ko ba samu ba an samu kuma ya samu ƙarin ilimi akan haka kuma yanzu wannan to wannan yana daga cikin abu mai tasiri to shi Abu Hanifa ya faɗi wannan saboda tasirin malamin sa Ahmad ibn Abi Sulaiman da yace imani furuci ne da kufri amma ayyuka na alkhairi baya cikin imani to shi ma sai ya tasirin wannan malamin shi ma ya dinga faɗin wannan an gane sai malamin yace wa ma'a zalika qila innahu raja'a anha malamin yace duk da yake wasu daga cikin malamai malamai biyu ne suka bashi uzuri na farko shine Abu Amr wato Ibn Abdul Barr shi ya ba Imamu Abu Hanifa uzuri cikin bayanin da yayi na sharhin da yayi na Muwatta Malik shine at-tamhid ya kawo cewa Imamu Abu Hanifa yayi tahaju'i daga wannan fatawa ta sa shi abin ne fadi kenan sannan mutum na biyu da ya ba Imamu Abu Hanifa uzuri daga cikin malaman musulunci shine Ibn Abi Izz yana daga cikin malaman da suka ce Imamu Abu Hanifa yayi taraju'i daga wannan fatawa kasa ina fata mun gane ya bada fatawar cewa Imamu Abu Hanifa yayi taraju'i daga wannan fatawa amma yawancin malamai ba su kidaya shi daga ciki ba kamar wato Imamu Shahrastani a cikin Al-Milal wa Nihal da yazo kasakasan wato murji'awa guda 12 ya kidaya Abu Hanifa cewa yana daga cikin murji'atu Abi Hanifata Abu Hanifa yana daga cikin murji'awa wanda suke cewa imani yana wato baya karuwa kuma baya raguwa abu ne stagnant kuma saboda tasirin wancan malamin amma sauran waɗannan malaman guda biyu sun bashi uzuri cewa ya tuba daga wannan fatawar sai ya samu kuskure kenan amma ji wannan shine malamin yace fa hadhihi al-aqida hiya al-jadiratu an tajma' al-muslimina ala kalimatin sawa wannan aqida ta magabata wanda suke akai ita ce tafi cancanta ta hada musulmi akan kalma guda ɗaya wacce take daidai wa ta'simuhum min at-tafarruq fi ad-din kuma ta katange su daga rarrabuwa a cikin addinin musulunci duk da waɗannan malaman fa guda hudu a zamani ke suka yi ba amma kuma aqida su guda ɗaya Abu Hanifa an haife shi shekara ta 80 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekaran da Anas dan Malik ya rasu a shekaran da aka haifa Abu Hanifa kenan an gane sannan kuma ya rasu shekara ta 150 shekara 150 din nan shekaran da ya rasu shekaran da aka haifi Imam Shafi'i kenan shi kuma Imam Malik an haife shi shekara ta 93 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga me Imam Abu Hanifa ya girme shi da shekara nawa 13 shi ko Imam Ash-Shafi'i kaga yana yaro shakab Imam Malik ya tsufa amma ji wannan to shi kuma Imam Ahmad bin Hanbal shi kuma ya fashi shekara ta 164 kaga tazaransa da Imam Shafi'i shekara nawa 14 tazaran Imam Malik da Abu Hanifa 13 tazaran Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal shekara nawa 14 kaga akwai tazara tsakanin su to amma wancan na Madina wannan na Kufa Iraq kenan wannan kuma yana Makka ya tafi Madina ya wuce Kufa ya shiga Bagadada ya dawo Madina sannan ya tafi Kufa sannan ya dawo Bagadada sannan ya wuce Misra sannan Allah ya karɓi ransa a Misra Imam Shafi'i kenan ina fata an gane ya tafi ma Yaman daga Yaman ya ƙara komawa sannan ya tafi Misra inda Allah ya karɓi ransa amma ji wannan shi kuma Imamu Ahmad shi kuma yana Bagadada kaga akwai tazara tsakanin su amma kuma ne aqidar su iri ɗaya saboda mabubbugan wannan aqidar Qur'ani ne da Sunna in dai madaukinka Qur'ani ne da sunna, to ko a ina kake a duniya ba za ka sha bamban da wani ba. Ahlus sunna da suke Najeriya zaka ga daidai suke da ahlus sunna a Saudiya, ahlus sunna da suke Saudiya zaka ga daidai suke da ahlus sunna a birnin Sin. Ni sunna ne wannan, manzo Allah ya karantar, ba bambanci. Duk inda zaka je iri ɗaya ne, ina fata an gane, zaka ga iri ɗaya ne, ba bambanci. Malam yace li'annaha mustamitta min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, saboda aqidan wa'annan jagororin guda hudu an dauko sa ne daga Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqalilun min an-nas man yafqahu 'aqidata ha'ula'i al-a'imma, malam yace kadan ne daga cikin mutane wanda suke gane aqidan wa'annan jagororin guda hudu, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, wa ya'rifuha haqqul ma'rifa, kuma ya sansa makurana sani, wa yafhamuha haqqul fahm, kuma ya fahimce ta makurana fahimta. Faqad sha'a anna ha'ula'i al-a'imma mufawwidun la ya'rifuna an-nusus, لا يعرفون من النص إلا مجرد قراءته. ما لن يتيف قد شاعة يا يأتي كمتاني أن هؤلاء الأئمة سوى وأن جابرورون داود أبو هنيفة إمام مالك إمام شافعي إمام أحمد بن حنبل مفوضون سو سمتادا أكيدر ما ستفويدي أكيدر ما ستفويدي cewa su ba su san abinda Allah ya faɗi a Qur'ani ba, ba su san abinda manzo Allah ya faɗi a sunna ba, duk abinda Allah ya faɗi su kawai sun ce eh haka Allah ya faɗi, amma wai ba su san ma'anar sa ba. Zai yu? Ai ba zai yu ba, ya zama saukar da Qur'anin bai da amfani kenan ko? Amma ji wannan shine aqidan mufawwidun la ya'rifuna min an-nassi illa mujarrad qira'atihi, wai ba su san komai na nassi na Qur'ani ko sunna ba, sai dai kawai an karanta shi. Ka anna Allah ma anzala al-wahya illa abasan, kamar suna nufin cewa Allah bai saukar da wahayi ba sai a banza. Sai Allah ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un, wai shin kuna zaton haka kurin muka halice ku karazibe, ku bayin Allah ba masu mutuwa bane ku dawo zuwa gare mu? Kaga da haka ne da kowa ya ci bulis a duniya ko? Da kowa ya ci bulis. To amma Allah yana nuna mana cewa ba fa karazube ya halice mu ba. Allah ya halice mu saboda wani abu mai muhimmanci, shine ne ibada. Ba hana ka neman kudin ka ba. Ba hana ka neman siyasar ka ba. Ba hana ka neman rayuwarka ba, amma abinda aka hana ka wannan rayuwar da siyasar ka da neman duniyar ka, ana so ka bi shi akan tsarin Allah da manzansa sai ka tsira. Amma in ka bi shi akan tsarin san zuciyarka da kuma rufewar ido cewa duniyar fa komai ko ana so ko ba a so sai ka yi kuɗi, to lalle ka buɗe wa kanka kofar tana zuwa shiga jahannama. Ina fata an gane, saboda ai rayuwa ta dabbobi ita ce bata san halal ba, bata san haram ba ko? Haramun shine wanda bai shigo hannunka ba ko? Shine wanda bai shigo hannunka ba. Halal kuwa shine wanda ya zo hannunka. Rayuwa irin ta dabbobi kenan, amma rayuwa ta addinin musulunci shine halal, shine abinda Allah ya halatta. Haramun shine abinda Allah ya haramta. Ba abinda mutane suka mai da shi haramun ko suka mai da shi halal a wurin su ba. An gane wannan? An bayyana wannan? To shine sai malam yace wa qad qala ta'ala, Allah madaukaki yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, littafin nan Qur'ani ko? Anzalnahu, Allah ce mu muka saukar shi ilayka zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam, mubarakun ne albarka da tarin yawan albarka. Abinda ake nufi da albarka shine ziyadatu khairin, ƙari na alkhairi. Liyadabbaru ayatihi, saboda su yi zurfin tunani kan ma'anar ayoyinta. Waliyatazakkara ulul albab, sannan ma'abuta hankula su yi tunani su wa'azu da abin da ya kunsa. To in kuwa bayi da amfani a fahimci abin da Qur'ani ya saukar, kaga karanta ta bayi da amfani. Yanzu misali a ce ka karanta jarida, kuma ka karanta ta baka san abin da aka faɗi a ciki ba, karatun ya yi amfani? Kaga bai yi amfani ba. Kamar misali ABCD zuwa Z, in aka ce ka karanta ka faɗi ma'anarta, sai ka ce ai ba ta da amfani ko? Amma A, abinda A ya kunsa, za a iya za a haɗa kalmomi da ita ko ya ba da ma'ana. To sai aka faɗi A ɗin nan aka ce is for apple. To yanzu apple ɗin kaga ya ba da ma'ana ko? Amma A a karan kansa yana da ma'ana? Ai da ma'ana. To sai ya zama na saukar da Qur'anin ya zama kamar karanta ABCD ne, ai kaga ba yi da amfani ko? Saboda ba yi da ma'ana, baka san abin da ya kunsa ba. Amma idan ka zo ka haɗa shi, kaga zai fitar maka da ma'ana. Kamar misali a ce alifun, ba'un, ta'un har zuwa ya'un ko da wassalam, kaga an ce ka karanta ta ai huruful hijaiya ce kawai ko, amma a cikin ta ake hada maka kalmomi wanda yake bada ma'ana. A ciki aka samu kalmomi na Qur'ani ko kuma kalmomi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan kalmomin suna da ma'ana. In aka karanta su za a san da ya kunsa. Amince wannan? To fahimtar Qur'ani shi ne asalin abin da ake buƙatar da ni da kai a matsayinmu na musulmai mu gane. An samu tattaunawa tsakanin wani Balarabe ɗan Falastin da wani Bayahude a restaurant, suna tattaunawa. Sai Bayahude ya ce mai, ɗan Falastin ya ce mai, ai za mu yaƙe ku. Sai ce eh na san da haka, amma ba wa'annan musulman ba. Ai annabinmu ya ce za mu yaƙe ku, za ku gudu, duk inda kuka ɓoye wannan abin zai yi magana, kai Bayahude, kai musulmi ga wani Bayahude ya ɓoye a bana, ka zo ka kashe shi. Sai ce na san da haka, amma ba irin wa'annan musulman ba. Kenan me musulman da za su zo su yaƙe su mutanen kirki ne ba me? Majoritin su mutanen kirki ne. Na yanzu kuma majoritin musulmi yanzu mutanen banza ne, sai me? Sai ƴan kaɗan. Dan yanzu aka ce ka zakulo mutanen kirki an baka aiki. Ko? Amma an ce ka kira mutanen banza fa, ba sai ka yi tunani ba. Wane, ƙadin da ambata kenan. Amma aka ce ka zakulo mutanen kirki, to anan ne fa ka samu aiki. Dan ta ina ake gane mutumin kirki? Sai mu'amala ta haɗa ka da shi, da makwabtaka. Ai kenan ko? Makwabtaka da mutum. Ai kenan. Na biyu, kun yi cuɗanya da shi, kun yi tafiya mai tsawo, kun zauna kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, kwana huɗu. Sannan na huɗu, kun yi mu'amala ta kuɗi da shi. To, za ka iya gane mutumin kirki ne ko me? Ko ba haka ba? Daga nan ne za ka iya sanin wane mutum ne ko wane ba mutum ba. Amince wannan? Kaga waɗannan su ne suke ƙara fito da waye mutum. Sai ya ce mai, an ce annabinku ya koya muku komai? Sai ya ce eh. Ɗan Balaraban sai ya ce mai eh, manzanmu ba abin da bai karantar da mu ba. Sai ya ce to tun ka ce annabinku ya karantar da ku komai, a gaya min abincin nan da ka ci yanzu ya aka haɗa shi, tun da ka ce yana cikin Qur'ani. Ina so ku gane saƙon, in ka fahimci addini ko da waye za ka yi defeatin ɗinsa. Sai Balaraban ya ce sai kira waita, sai ce zo. Da ya zo sai ce da Allah waye haɗa abincin nan? Sai ce suna ciki. Sai ce kira shi. Sai kira shi. Sai ce da Allah ina so ka yi mana bayani ingredient komai da dalili ka haɗa abincin nan, inda ka haɗa shi har ya zama abin nan, abincin nan na da daɗi. Sai ya fara bayani kaza da 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 kaza. Sai ya ce to ka ji. Sai Bayahuda ya ce to ai waita ka kira ba Qur'ani ka ce ba. Sai ce ai Allah ya ce fas'alu ala zikri, bin kuntum la ta'lamun. Abi ya fito da fikin yanzu ko Allah ce ku tambayi wanda suka sani in kai baka sani ba to yanzu ya aiki da ne kenan Qur'ani ko sai difitin din ne wannan ga Yahudan ba Yahudan ya tashi zai tafi ya dawo sai kalmar shahada kaga me ake so ka gane sakon fahimtar me addini yakan sa ne ka haskaka wa mutane abubuwa da yawa wanda yayi ya kufuce wa kwakwalwarsu na tunani an gane aka sun sa kuwa sai sa ne maimakon ka haskaka wa mutane sai kuma ka ƙara sa wa mutane su ƙara yi wa addinin mummunan fahimta dan wasu da yawa zaka ga suna kallon musulunci addini ne kauri addini ne takura addini ne kaza addini ne kaza kai babu addinin da kwato wa dan adam ɗancin sa babu addinin da haskaka human rights kamar addinin musulunci to amma yanzu an tashi magana sai kaga an ce musulmai sun deprive din mata haƙƙin su kaza akwai addinin da ya kwato wa mace haƙƙi a duniya kamar addinin musulunci ina fata an gane musulmi ana kallon ka mutumin banza ana kallon ka wato mutum ne mai son tashin hankali da makamancin haka saboda abin da wasu suka yi wa addinin na gurguwar fahimta sai suka yada wannan mummunan fahimta sai ake tunanin ne musulunci ne ke koya maka irin wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a wajen yaki idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha in mutum zai yi kada a wajen yaki ku nisanci fuska kun ci ne kana soja a musulunci haramun ne ka auna mutum kai ka fasa mai kai haramun ne manzo Allah ya hana ko ka dauki takobi ka sari mutum akai haramun ne ko ka dauki wani abu ka daki mutum shi sa musulunci ya sa diya na mari kana fata an gane ka daga hannu ka kwada wa mutum mari ko da dan kare kai haramun kana fata an gane za a iya ladabtar da shi amma ba a taɓa fuska saboda nan ne mutunci da darajar ɗan adam yake ko to yanzu ba ina fata an gane in kuwa kamari bawanka ko housemate ɗinka ina fata an gane ko direbanka dan ya maka wani abu ya ɓata maka rai ko wani ma'aikacinka kawai kai saboda ka yi fushi ka kwaɗa mai mari a matsayinka na alhaji ko honorable ko distinguished ko his excellency ko malam ina fata an gane to ka'idar kafaran wannan marin ta masa freedom in kai diloniya ne misali ko kuma in kai quadriloniya ne ko quintriloniya ina fata an gane to abinda za ka yi wajen yanta wannan mutumin shine bashi freedom saka kira shi wane kai hakuri na mare ka Allah ni kuma ya yafe min saboda haka daga yau na maka resigning daga aiki a gidana ko a kamfani na na baka ga miliyan 300 ka je ka jajari ina fata an gane ku gane wannan sakon ku gane wannan sakon zagi kawai sayyidina abubakar ya zagi bawansa saboda ya bata mai rai a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kalle shi yace hadha laysa bi manzilati siddiqin kai wannan ba darajar siddiqai bane sayyidina abubakar a take ce na inta ka muawiya bin hakam ina fata an gane sulami yana da baiwa tana kada masa dabba kaga dukiya ne ko zuwa Uhudu sai ta yi sakaci sai kirkeci suka zo suka kwashe guda uku a cinye kaga ita mai sakaci da me dukiyarsa kuma ka san mutum yanda yake da dukiyarsa ko ka zaba mai dukiya hakuri shi kenan ko sai da wato Muawiya ya ce sai na kasa hakuri sai na hada mata magi saboda an taba me dukiyarsa sai zo ya samu manzo Allah ya ce ya ma'aikin Allah ina da baiwa kana kada min dabbobi na zuwa Uhudu fa safa alaiha yawman tazi'iban yawman ana bashar aghdabu kama yaghdabu albashar fa sakatha sakka yace ina da baiwa tana kada min dabbobi na zuwa Uhudu sai kirkeci ya matso
ya kama wasu daga ciki ya cinye ni kuma mutum ne kamar yanda sauran mutane suke sai na kasa mallakan zuciyata na kwada mata mari wa alayya idqu raqaba to yanzu dole in yanta ta saboda me kafara ne marin da yayi mata sai manzo Allah ce aina aljariya ina take ta zo za mata examination in ta cancanci a yanta ta a yanta ta sai manzo Allah ce aina Allah ina Allah yake qalat fi sama sai tace Allah na sama sai manzo Allah ce man ana ni din nan waye sai tace anta rasulullah kage yanzu ta ci jarabawan ko kama ai Allah ce faqu raqaba ko yanta baiwa to kuma bawan wani iri musulmi wanda ba musulmi ba shi sai manzo Allah ya mata jarabawa sai manzo Allah ce i'tiqha fa innaha mu'mina yanta ta saboda mu'mina ce ina fata an gane kaga na ka maka misalin in kai quadrillionia ne ko quintillionia dan ya bada miliyan 300 ba wani abu bane eh yana da trillion so dubu shine quadrillion kenan ko quintillion shine ne quadrillion so dubu ta kan wannan ai ya kure ko a'a misali na kawo maka ai ko bature kuma ya fito da shi eh in babu bature ya fito da shi ha ya ba ka ce babu a kasan duk masu kudin duniya babu oh shi kenan eh kudin da suke da shi in an shigo da shi Najeriya zai kai 4 trillion ko ba zai kai ba oh eh kudin su can kwatanta shi da damu nan zai kai 4 trillion ko kuma ya kai ne 5 trillion ina ba ta an gane to sakon da kawai da nake so mu fahimta idan mai gadinka ko direbanka ko mai maka wanki da guga a gidanka ko mai maka wani abu da hidima ko kuma ma'aikacinka office din ta yi maka ba daidai ba ya hau kan dukiyarka shine ka'idar to ka kasa hakuri har kamare shi to kafaran shi ne ka yanta shi in direba ne kai kuma daman kila biloniya ne sai ka fituwa ne daga yau na maka freedom da miliyan 20 ka je ka jajaji ba wani kashe mai gida da ra'ayi ina fata an gane kai tarbiyya ne wanda addini ya baka kuma a wannan ka kara karfafa ma wato me ake kira poverty alleviation ka gane babu addinin da ya koyar da poverty alleviation ga musulunci wannan menene poverty alleviation ne ina fata an gane an sallama wancan kenan ana rage talauci a cikin ne al'umma shine sirrin an gane in kai kuma miliyoniya ne to gwanin abin nan dinka sai ka ce to ga miliyan 1 da rabi ko miliyan 2 ka je ka jajari na sallame ka kenan gwargwadon yanda kake da shi in kai kuma thousands of naira kake da shi sai ka ce to gali ka ce to ga dubu ta ga dubu 50 ko ga dubu 100 ko ga dubu 150 ka jajari an gane to ko kaga wannan in ma ba yi da wani tunani Allah zai taimake shi ya fara tunanin kai ya kamata in yi kaza ya kamata in yi kaza shikenan wannan duk yana nuna maka yanda musulunci ya tarbiyyar da al'umma akai amma kaga mu ne ba mu yin wannan abin ko abinda musulunci ya karantar da mu kenan Allah ya sa mu dace to mu karasa wannan aya sai mu tsaya akan ta shine sai mallam yace wannan ayar yace wal yatazakkara ulul albab masu hankali su wa'su su yi tunani da abinda Allah ya fadi a cikin Qur'ani kaga duk wannan tarbiyya ce wanda Qur'ani ya karantar da mu a yanda ake mu'amala idan kuwa musulmi zai kusan ci irin wa'annan matsalolin yana aiki da su to za su taimaka masa qala ta'ala Allah madaukaki yace wa innahu latanzilu rabbil alamin lallai shi qur'anin nan saukarwa ne daga ubangijin ta wato talikai nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da shi daga ubangijin talikai ruhi amin tace shine malaika jibrilu shi ya saukar da wannan qur'anin ala qalbika a zuciyarka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam litakuna minal munzirin dan ka zama ɗaya daga cikin masu gargadi ga al'ummanka
بلسان عربي مبين da harshen larabci bayyananne saboda haka Allah ya saukar da Qur'ani kaga ayo mutane bayani kaga kuwa in dai bayani zai yi mutane ai dole su gane ko in kuwa bai da amfani to bai da amfani saukarwa da shikenan to wannan raddi ne ke yi ga waɗanda suke cewa waɗannan malaman ba su san wato addini ko aqida kyakkyawan fahimta ba dan ya nuna maka cewa sun gane addini shi yasa ba sa ketare dukkar Allah ko da sun yi fatawa sai suka yi wa fatawar su gabaibayi suka ce ya samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni fatawata ta ci karo da wannan hadisin ta jefar da wato fatawata ka dauki hadisi kaga sun me sun warware kansu ina ba ta gane ni da kai yanzu muka dawo muna cewa a dole sai mun bi to mu ne muka shiga delegation amma su sun riga sun kubuta daga wannan Allah shi gidda mu saboda haka wannan gabai ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu taura daga wannan gabar zuwa tushen wannan littafi insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سنهدو أبو حنيفة أما كما ابن عبدالكير أشكين تاريخ دمشق يأكاو بياني يكن تيوا بس حتبا تاريخ دمشق مجلدي سبعيني شيكو ما تاريخ بغداد مجلدي تمانيني بكا سنك ما لم نبتبا جلما وأشكين بغداد كو صحابي خطيب البغدادي دي يا كاوسو har zuwa zamanin da ya rayuwa har zuwa lokacin da ya koma ga Allah to cewa tabbas sun yi rayuwa zamani daya amma ba su haɗu ba lokacin yana karami ya shigo amma ba su haɗu da Abu Hanifa ba kuma shine magana mafi inganci am am Na'am. Eh haka ne haka manzo Allah ya ce. Fara yin sakaci sannan sai kai adda. Eh. Ina fata ka gane. Wannan kuma ba su mutun yayi dafi. Yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dafi. Allah ya ji kan iyayenmu. Haka ga yawanci idan ka zauna sai ka ci dafi zaman dan wuta. Ko? Ba wai sun san nasi bane. Amma an kaga yaro ba in kocin abinci kake zaka ganci kai zai na zama ɗan wuta ina fata an gane ba wai sun san nassin bane amma kuma nassi ne na hadisi wata rana akwai Suwaid bin Shadid yake cewa kuntu jalisan wa qadi wada'tu yadi al-yusra ala khalfi dhahri wal fa'tu ala iyati yadi famarra bi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ataq'udu قعدة المغضوب عليهم وفي رواية أتقعد قعدة الذين يعذبون لكي وترانا إنا زوني سينا ساهن نونا نهجو أبايا هكا سينا دوكرا تاقن هن نونا هكا نتن زونا هكا نتن يدع فيك نوكو لكي سيمن قال الله يزو جلما وادهدني سيئة ساكا لنزفاك إزما كنو زما متعنان دا الله يفشي دسو سوايا الله يفشي دسو dan wuta da yahudawa sai wata ruwaya sai ce allazina yu'azzabun wanda Allah ke azabtar da su waye kenan dan wuta ko shi yasa kaga iyayenmu sai a ce dafe zaman dan wuta saboda iyayenmu a da zaka ga suna bada muhimmancin maganar da fito a bakin malami haka ga wani ba wai malam ya ce musu kila nasi bane kai tsaye saboda a lokacin kila ilimin bai yadu da yawa ba amma sai kaga an ce abu kaza haramun ne sai ce ba kyau sai kaga sun rike shi dam sai ce kakkai haka ina fata an gane to yana da tarbiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa al'umma ba a yin dafi na'am eh maganan wanda shi ma ya gubata fatawan wani malami ne Sheikh Salih bin Usaymin Allah ya ji kansa da rahama
da yazo sharhin wannan hadisi a cikin Riyadus Salihin ya zo da shi a babin adabul julus da muke magana akan ladabba na zama shi yana da fahimtar cewa kuma manzo Allah ya ce shi wannan sahabin ya siffanta irin zaman da da hagu sai ya ce idan ka hada da daman ya zama guda biyu ka fita daga irin wannan ne siffan na zama shi fahimtar da Usaimin yake da shi Albani ya ce zaman ma kwata-kwata ka tsiri shi afi kubuta ko ina fata an gane shi ya ce kawai zaman ma kakka yi shi to wane bi in ba baka yi shi ba ai ta zaka ku kawai yawa wannan fikihun hadisin ne an gane yawa shi yasa wani ba wai daman ba duka biyun shi fata wanda ya bada kenan duka biyun ya ce kasa duka biyun ka fita daga siffar zaman wanda ya ce guda daya ya ce ka kara na biyun kaga ka fita daga ni siffar shi Albani yana ganin ma kwata-kwata ma kakka yi shi kuma shi ya bi ina fata an gane ka ga baka yi ba balle a tambaye ka me za ka yi ko kenan ka kubuta eh Allah ya sa mu dace yawa Allah ya sa mu dace kuma Allah ya kafa mana ilimi ya ba mu ikon tuba daga zanaban mu da yayi mana dukkan wata musiba wannan kunci da jarabawa da muke ciki a wannan tsakamu laifin mu ne muna roƙo Allah subhanahu wataala ya yafe mana ya gafarta mana ya ƙoranye mana wannan musiba wannan kunci da muke ciki ya tausasa zukatan shugabannin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma Allah ya tausasa zukatanmu da ba mu ikon musu biyayya akan wanda bata sabawa dukar Allah da manzansa ba kuma kamar yadda hada fuskokin mu a wannan masallaci muna roƙon sa ya hada mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakr da Umar da Usman da Ali gabaki ɗayan su فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك